الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تهك بيبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا
yammacin cibo wallahi tallahi ba karamin na kasu bace ga gwamnatin shugaba Buhari a ci ba za a iya locating koda information ne na cewar ba su raye ko suna raye ya kamata su san wannan information
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya gobe juma'a idan Allah ubangiji ya nuna mana ake cika shekaru 3 tir da sace yan mata 276 daga makarantar sakandare ta garin Tibok dake jihar Borno wadanda suke cikin dalibai 530 dake ajin karshe daga kauyuka biyu da aka tara a makarantar domin su rubuta jarabawa makoni 4 bayan rufe dukkan makarantu a jihar bisa dalilan tsaro 57 daga cikin daliban da aka sace suka samu tserewa daga hannun maharan a cikin daren da aka sace su galibi ta wajen durkowa daga motar da aka kwashe su tun daga wancan lokaci zuwa yau yan mata 81 suka samu kubuta daga hannun kungiyar inda daga ciki wadanda suka dawo da ciki wadansu kuma da kananan jarirai a hannu yanzu haka dai dalibai 195 ne suka rage a hannun kungiyar Boko Haram wadanda ba a san ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba To tunda aka sace yan matan da kungiyoyin rajin yanci a ciki da wajen Najeriya suka rika gudanar da gangami daban-daban domin matsawa hukumomi a Najeriya lamba su ƙara kaimi wajen ceto yan matan. Wannan gangami shine ya haifar da kafa kungiyar nan da ake kira Bring Back Our Girls, kungiyar gwagwarmayar yancin yan matan Tibok wadda ta bude dandalin gangamin dindindin a dandalin Unity Fountain dake tsakiyar birnin tarayya Abuja. Kungiyar wadda tsohuwar ministan ilimi Madam Obi Ezekwesili ke jagoranta ta samu goyen bayan waɗansu kungiyoyi a Najeriya waɗanda kamar uwar kungiyar suka rika gudanar da gangami a birane daban-daban na ƙasar. Yayin da ake cika shekaru 3 da sace yan matan, kungiyar Bring Back Our Girls ta shirya jerin ayyukan da za a gudanar da suka hada da jawabai domin ƙara zabar da hukumomin Najeriya kan wannan batu na ceto yan matan Tibok. A nan Amurka, wata 'yan majalisar wakilai da ake kira Mama 'yan matan Tibok Frederica Wilson, ita ma tana tsayin daka wajen jawo hankali kan wannan batu. Ta ce karamci ne a gare mu, mu zama abin da za a iya kira jakadan 'yan matan da aka sace a makarantarsu a Tibok shekaru 3 da suka shige. Barrister Maryam Ahmed memba ce a guda daga cikin kungiyoyin da ke gwagwarmaya ceto yan matan Tibok a jihar Kano ta kuma yi wa wakilin Mahmud Ibrahim Kori bayani kan wannan fafatuka.
Muna jin labarai ana ta yaki da ita ainihin Boko Haram amma har yanzu gwamnati ta yi shiru akan batu na yan matan Tibok duk da cewa yanzu a cikin mutane 276 wanda suka dauke a shekara ta 2014 yanzu saura ina ga akalla yan mata 195 wanda a da baya shi shugaba mai ci a yanzu yayi mana alƙawarin cewa zai iya bakin kokarinsa don ganin cewa sun shigo kuma a jawabinsa da yayi na karban mulki bayani yayi akan cewa dan har waɗannan yan mata basu dawo ba fada akan Boko Haram bata samu galaba ba kenan matsayin mu na mata tunanin da zamu yi a nan wurin shine wani irin hali waɗannan yan mata suke ciki shekara 3 akalla kenan yanzu ba sa gaban iyayensu ba sa gaban yan uwansu babu wanda ya san halin da suke ciki babu batun ilimi babu wanda ya san lafiyansu balantana yanayin da suke ciki mu a namu tunanin a nan gurin shine muna kira ga gwamnati akan ta rage dantsi akan alƙarurrukan da ta dauka na ci gaba ko kuma ince nemo yaran nan ta kuma dada rage dantsi dan ganin cewa wannan alƙarurrukan ta cikawa al'ummar Najeriya gabakidaya
wannan yana nufin kaman baku gamsu da adadin waɗanda aka ce an yi yan tuwa ba kenan
to ran kai dade an yi magana akan mutane 276 waɗanda ma aka dauka a tashi ɗaya kenan banda mutanen da aka dauka daga babbaya to yanzu akalla sauran mutane 197 wanda ko rabi ba a je ba
ce ya magana ta Google mai da kuke cewa ɗan matanan na Tibok da ma sauran mata da ɗan mata da yawanci ɗan Boko Haram nan suka tafi da su ba san inda suke ba
ina tunanin alwashin da muka ci shine kan cewa ɗan matan nan su dawo idan ba su dawo ba a mana bayani kan me ya same su iyayensu samu kwanciyar hankali game da yanayin ko halin da iyayensu suke so raka mu zuma yanzu muka fara tsayuwa akan batu na nemo yan matan Tibok insha Allah
To amma Comrade Nura Iroma Aji na kungiyar Sislak yace gwamnati na tafiyar hawainiya ga yunkurin ƴanto ƴan matan na Chibok da sauran mata da ƴan Boko Haram suka yi garkuwa da su.
Abin takeici ne da yake cike da mamaki sosai a cikin sa, saboda mu a fahimtar mu gwamnati duk a duk cikin al'ummar da take tana da ido a ko'ina. Kuma tun daga 14 daren 14 ga 15 ga watan Afrilu na 2014 na lokacin da aka ɗebe yaran kenan, wadda ko a wani lokacin alƙalluma sun ta karo da juna akan mutum nawa aka kwashe, amma a ƙarshe dai su hukumomin 'yan sanda na ƙasa sun ba da wannan mutum 276. Tun daga wani lokaci zuwa yanzu akwai hujjoji a ƙasa wadda an shigo an taimaka wa gwamnati, an gano alamun inda suke, an haskaka ma gwamnati ta yi wani abu a kai tun waccan gwamnati da shi shugaba Jonathan ya shugabanta. Ba wani abu ne ya sa kawo yanzu ba a iya samu yaran nan ba illa kasawa ta gwamnati.
Kamar za a iya cewa an dan samu ci gaba, musamman la'akari da cewa a watannin da suka shuɗe mun ji cewa an samu 1-2 zuwa har 10 ma na 'yan matan nan da aka ce an samu nasarar 'yan tosu.
To an samu ci gaba a ina? An samu mata na kyautu da tan 23 ne ko 20, amma magana da ake shine gwamnati ba tana cewa ta share Sambisa Forest. So suna ina? Wannan matsala fa ta fi ƙarfin matakin gwamnatin Najeriya kawai. Sai an yi haɗaka su kansu international community sun kafa. Dalili saboda ba su ba da goyon bayan da ya kamata ba. Yadda kamfe ɗin nan ya fara, bada shugaban ƙasa na wata ƙasa da ta yi mashahuriya a duniya a yanzu da ba su ɗaga wannan takardar ta wannan kamfe ba, dan me za a koma a riƙe hannu a haɗa ƙarfi da ƙarfe a tirsasa gwamnatin Najeriya sai ta yadda an tafi. Saboda muna da wannan Universal Declaration of Human Rights, duk ƙasashen duniya ne mafi kaɗan ne wanda kai virtually all of them sun saka hannu a kansa, sun rattaba hannu. Wato ni abinda wannan shekara uku na fahimta da ita duk da kai kawon da ƙungiyoyi irin namu suka yi ta yi, gaskiya muna da akwai sauran runa aka ba wajen harkar gudanar da mulki a ƙasar nan. Ba a da cikakken bayani akan yadda ma mutane ke zamantakewarsu a cikin ƙasar nan. Wala Allah ana da shi sai yadda a ga dama ake yi da wannan jawaban. Wala Allah ba a da shi sai tsirari da ake da shi ake gudanar da aiki na tsaro a ƙasar nan. Akan 'yan matan Chibok, wallahi tallahi ba karamin nakasu bace ga gwamnatin shugaba Buhari a ci ba za a iya locating koda information ne na cewar ba su raye ko suna raye, ya kamata su samu wannan information. Sannan a zauna a yi jajjadoli da ya kamata a ga al'umma, saboda an ɗebe mutane, an ɗebe kuɗin al'umma, duk ba a samu cikakken bayani akan yadda ake wajen maganar dawo da su ko ina suke. Wasu an zarge su an kai su gaban kotu, kotun nan tana ta wanke wance da wanke wannan gobe, gwamnati gaba ɗaya ba alƙibla. Wato Chibok girls nan ba wai su kaɗai aka kwashe ba, misali ne na mata ɗaruruwa da aka kwashe, abubuwan ta'aza na abin alhini na cin zarafin ɗan adam da ya faru a cikin wannan yaƙi na Boko Haram da ake, wadda gwamnati ta tsaya ta kasa ta zama ta yi abin da yake shine kundin tsarin mulki ya ce ta yi.
A kalaman shugaban ƙasa ya ce a baya can cewa yaƙinsu da Boko Haram ba zai cika ba har sai sun ƴanto 'yan matan Chibok. Idan ka kwatanta wancan lafazi na shugaba Buhari da halin da ake ciki, me za ka ce?
Wato ai kamar ka ce ne lokacin da aka ba shi karagar mulki ya ce shi ba na kowa ba ne, shi na kowa ne, ma'ana ba su ne ba sabo, adalci zai yi. Kuma da abin da muke gani yanzu, magana gaskiya waccan magana wala Allah cikin siyasa ya yi ta, amma ga shi ba a cimma wannan buri ba.
Shi kuwa lauyan kare haƙƙin marasa galihu a nan Kano, barista Audu Blam Abubakar cewa yake
a gaskiya a fahimta ta wato ci gaba da neman waɗannan yara na Chibok na da matukar amfani, kuma ina ƙarfafa gwamnati gwiwa cewa a yi duk mai yiwuwa a tabbatar da cewa an samo inda yaran nan suke, in suna raye kuma ba sa raye iyayensu su san cewa ba sa raye domin hankalinsu ya kwanta. Sai dai daidai lokacin da ake wannan, to kuma bai kamata a manta da cewa akwai mata da yawa da wannan rikici ya mayar zawarawa, akwai yara da yawa da wannan rikici ya mayar marayu, akwai magidanta da yawa da wannan rikici ya raba su da iyalansu, sannan kuma ya daidaita al'umu, ya lalata ma mutane tattalin arziki, ya sa mutane sun bar garuruwansu da yawa yanzu suna zaune wato a matsayin yan gudun hijira a cikin kasarsu, kuma mutane maganan miliyoyi ake yi. Yana da matukar muhimmanci gwamnati ta sake maida hankalinta gurin waɗannan mutane domin su ma a gyara rayuwarsu, a ceto ta daga cikin wannan wato rubucewa da take gaba da daidai lokacin da kuma ake ci gaba da neman yara.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri, ke cewa Allah hada sauran ƴan matan Chibok 195 da kuma dukan waɗanda kungiyar Boko Haram ke garkuwa da su da danginsu lami lafiya. Muna kuma ƙara jinjinawa kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a da suka jajirce kan wannan batu, musamman kungiyar Bring Back Our Girls. Allah ya sa haƙarku ta cimma ruwa da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune tarakan duniya, komi dan su miti ashe mu.